jama'a masu kallon mu da kuma sauraron mu, muna fatan za a yi mana afuwa na katsewar wannan shiri da aka gani. Wannan ya faru ne saboda dan tangarɗe da muka samu daga bangaren wutar lantarki, amma yanzu kuma ya daidaita, mun koma kan na'urar generato insha Allah ta'ala, kuma za mu ci gaba da gabatar da wannan shiri na majalisin malami. Kafin daukewar wutar lantarki, malam ya kasance yana yi mana bayani ne inda yake kokarin fitar mana da bambancin da ke tsakanin ayyukan da mutum zai yi wanda zai amfane shi kansa, da kuma ayyukan da zai yi wanda wani zai amfani, wanda zai amfani wani bayan wanda shi zai amfani shi. Don haka za mu sashi koma zuwa ga malam dan ya ci gaba daga inda ya tsaya. Akan makallar bismillah.
To, na farko dai, kamar yadda na faɗa cewa ceton masu jin yunwa da bayar da abinci yana cikin manyan ayyukan da Alkur'ani ya ta karfafawa. Akwai ayoyi guda shida Malam Abdulrahman, duk sanda karanta za su baka tsoro.
Na'am.
Uku daga ciki zaman wuta Allah ya yankewa mutane sai yake faɗan laifin su, a cikin laifin sai ya shigo da magana abinci. Khuzuhu faghulluhu. Thumma al-jahima salluhu. Thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. An gama duka da dauri da wai, to yanzu a faɗi me yayi? Ba mun cewa Allah duk wannan daurin da dukan nan da sarka me kwallo daya zira'i 70. Wai me yayi ne? Sai innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Abinda yasa ya gaba da wannan wulakanci shine yazo duniyar bai imani da Allah ba. Sai yace wala yahuddu wala ta'amin miskin. Laifin sa na biyu, bai taba zuga wani ya ciyar ba. Shi fa ba wai shi ya ciyar ba. A'a, ya ma fadi falala a ciyar din, yahuddu bai ba.
Ya dora wani a hanyar ciyar.
Ya dora wani a hanyar cewa ma bai ba, dan haka cikin laifin sa bai imani da Allah ba, laifin sa na biyu baya bai ci a ciyar ba. Nabi Malam Abdulrahman shi ma dan wuta ne, Allah ya ce game da ƴan wuta, ma salaka kun fi saka. Kamar wato sun shiga wuta ne, sai aka tambaye su wai ku me, kowa ya tafi aljanna ku me ka ku wuta? Qalu lam nakum minal musallin. Laifin mu ba ma sallah. Shi wanda ba sallah ba zai shiga aljanna,
sai wuta.
A to bai ya sallah me, ai ba ya so kenan. Menene?
Walam naku
nut'imul miskin. Laifin mu na biyu, bayan ba ma sallah, ba ma ciyar da talaka. Kaji zaman sa auta Malam. Na uku, Allah ya ce a ra'aita alladhi yukazzibu bid-din. Baka ga mai ƙaryata alkiyama ba, wato kafiri kenan. Wanda ya ƙaryata alkiyama ya kafiri ne.
Na'am.
Fa zalika alladhi yad'u al-yatim. Shine mai cin zalin maraya, ture shi daga hakkin sai cinye dukiyarsa. Sai ce kuma na uku, wala yahuddu ala ta'amin miskin. Ba kuma ya zaburar da jama'a akan a ci da talaka. Laifi ne shi ma da ke kai mutum wuta. To, wannan kaga azaba ce aka tanada wa mutane cikin laifukansu, ko ba sa cewa ko ba sa cewa a ciyar. Sai kuma Allah ya dawo ban masu ciyarwa, ya ce falaqata hamal aqaba. Wa ma adraka mal aqaba, sai ya ce fakku raqabati. Aw it'amun fi yawmin zi masgabati. To, yanzu shi ne yawmin zi masgabati din. Dama yunwa tana da sunaye da Alkur'ani, akwai ju'u, akwai makhmasatu, akwai khasasa, akwai kuma wato wannan masgaba. An ce masgaba irin ka tashi baka karya din nan ba. Kasa wanda bai karya ba, to bai da karfin muni. Wanda bai ci abinci rana ba, bai da karfin ka. Wanda bai ci na dare ba, to ya shiga kun wani hali. Zai masgaba, sai ya ce yatiman za maqaraba aw miskinan za mataraba. Kaga anan ma Allah ya zabura akan a ciyar da miskini. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhi Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa wajidka dalla fahada wajidka a'ilan fa'alfa amma al-yatima fala wa amma as-sa'ila fala tanha. Sa'ila ko mai tambaya addini kaka kyare shi, ko ko mai tambayar
abin da zai
ci, ko mai tambayar ilimi kaka kyare su duka. ko ka bashi ko kace Allah baka hakuri to kaga ashe ciyarwa danyen abinci ko bushashe ma'ana danye ko dafaffe a wannan lokacin da mutane suke halin yanzu wani zo ya mun sallama yace akara maka Allah ina da fatawa nace Allah ya sa na sani yace aka sani yace me yace masara kwano biyu shine fatawar kawo ko baka ce baka samu wannan fatawa ba nace lalle na zo wannan fatawa
abin da ya kawo shi ke
abin da ya kawo shi ke
a bashi masara kwano
eh shine fatawar ina da fatawa mallam na dauka zai ce in mutun ya ƙara sallah ya samu kabari ko ba'diya zai sai yace kawai masara yake so kwano biyu wannan ya nuna maka cewa
mutane
suna cikin wani hali saboda haka duk abin da zamu zaburar da mutane su yi na ciyarwa su bayar da danyen abinci su bada dafaffe su samu da hanyoyi koda walau bishiki tamra ittikin nara walau bishiki tamra koda da tsagin dabino ne annabi alayhi salatu sai ya ce mai abincin mutum ɗaya ya tafi da mutum biyu abincin mutum biyu ya tafi da mutum hudu da abul isnin kafi arba'a kamu wahid kafi tsinai duk mai mutum abincin mutum ɗaya shiga gidansa da mutum biyu mai abincin mutum bai shiga gidansa da mutum uku lokacin sayyidina Umar an yi wata yunwa sai sayyidina Umar ya ga mutane ba sa dariya ko ba sa hira sai ya tambaya ya ce me yasa naga a Madina ba a hira ko ba a dariya aka ce masa ai yunwa ce ta shigo ce yunwa ka ce yunwa ce wallahi
yunwa ta hana dariya kuma ta hana
hira sayyidina Umar ya tashi dinga sallah da daddare yana roƙon Allah ya kawo sauki ya kama hannun Abbas su fita bayan gari ya ce Abbas muna yi kamun kafa da annabin annabin Allah yana yi mana addu'a annabi ya koma ga Allah kai mana addu'a kai amin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya ce ya Allah waɗannan sahabban annabinka ne ni kuma amin sa ne sun ce roƙa maka roƙe ka kai musu ruwa sai duka sayyidina Umar ya ga bari ya rage abincin da yake ci ya daina cin abinci mai maiko ya daina cin abinci mai dadi ya koma yana cin gurasa da ruwa in cikin sa ya ƙara sai da kike ce kai hakuri wallahi sai ko ya samu abinci
Allahu
akbar ya aika Amr bin al-As yana Masar ya aika Abu Musa al-Ash'ari yana Basra yace ku kawo gudunmuwa abinci ku ka dauki mutane suka dinga kwararowa daga ƙauyuka suna shigowa Madina saboda jaziratul Arab gaba daya akai wani irin kumfari
kowa na cikin yunwa
yana cikin yunwa a irin wannan lokaci akwai bukatar azaburar da masu hali da masu iko da masu dama da masu mulki da masu kudi da duk wanda yake da dama komai kankantan abin kakkace ai wannan aikin su wane da wane ne kai ma ka duba kaga in dai haka na da wata ragowa da zaka taimaka dan uwanka kai ma ka taimaka masa to ina ga a cikin ibadun nan guda bakwai a Ramadana wanda ya kamata mu ta zaburar da mutane akai bayan kula da azumin to gaskiya ce wannan tana cikin abin da za mu sa a gaba insha Allah
to Allah ya saka da alkhairi jama'a masu kallon mu da sauraron mu shirin majalisin malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma Alheri Radio da ke nan cikin garin Kaduna kamar yanda na yi bayani tun daga farko cewa a Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ba shi kadai bane a tare da shi akwai a Sheikh Dr. Abdullah Gadinkaya shi ma yana nan tare da mu akramaka Allah assalamu alaikum
alaikum assalam
lafiya
alhamdulillah
ya hanya malam
alhamdulillah
an shigo lafiya
insha Allah
to Allah ya taimaka Allah ya amsa a Sheikh Dr. Abdullah Gadinkaya shi ma daga jihar Kano wanda ya shigo wannan zaure na majalisi domin ya tofa albarkacin bakin sa karkashin wannan matashi yadda muka sa masa suna tausayi da jin kai a mahangar shari'a akramaka Allah me shari'a ta fassara tausayi sannan me shari'a ta fassara jin kai
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yan uwa musulmi na kusa da nesa wanda suke kallon mu a wannan gidan talabishin da gidan radio suke sauraron mu na DITV Kaduna da kuma sauran gurare da ake jin mu muna muku fatan alkhairi kuma muna muku addu'a Allah ubangiji ya saka kanku da alkhairi da wanda suka hana kansu bacci suna taji. Ina amfani da wannan dama da addu'a ta musamman ga malamin mu kuma shugaban mu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa hafizahullahu ra'a babban komanda na Hizba na jihar Kano da ya kawo ziyara wannan wuri da isar da sakokuka da gwalagwalan zantuttuka masu daɗi masu amfani. Allah ya saka malam da alheri. Tun muna hanya muke ta jin bayanan malam nake cewa ina godewa Allah da Allah ya sa malam ya zo gurin nan ni ba sai na ce komai ba wallahi. Wallahi ji itu li astafid na zo ne dan fa'idantu kuma na fa'idantu ina kan fa'idantuwa. So yanzu ma ba zan faɗa da yawa ba zan bar malam ya ta fafatawa. Ware da gaske. Na san abin da ya sa Allah ya saka maka da alkhairi malam Allah ya samu a cikin ladan abin da aka tattauna. Dan uwan malam Abdulrahman ya mun tambaya akan tausayi da jin kai. Tausayi da jin kai sifa ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Shi yasa mu aka ce da Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mai rahama mai jin kai kamar yadda ake fassarawa. Akwai hadisai da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taƙaddaitarwa akan tausayi da jin kai. Abinda ake nufi ka lura da halin da wani yake ciki ka kasance tare da shi wajen jajanta masa da kuma bin hanyar da zaka yi ka sauƙaƙa masa. Kene yanzu idan zamu duba sifar Allah tabaraka wa ta'ala na Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah shi ya halice mu ya san halin da muke ciki kuma yana tausaya mana kuma yana ba mu hanyoyin da zamu samu warwarar kunci da matsin da muke ciki. Idan aka ce jama'a ku tausaya, jama'a ku yi jin kai, ana nufin ku lura da hali, ku lura da yanayi da mutane suke ciki kuma ku duba musu hanyoyin da za ku iya sauƙaƙa musu. Shi yasa Allah duk duniya ba wanda yake da wannan sifa ta tausayi da jin kai, cikakken tausayi da jin kai irin Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa ya halicci duniya kuma yake kulawa da ita, yake kula da dabbobi, yake kula da ƙwari, yake kula da na sama, yake kula da na ƙasa, shine kula da mala'iku, shine kula da aljanu, shine kula da mutane, shine kula da hatta abinda mu sani. Wata ran wani abin da ya bani sani hawaye, wata rana a ƙauye haka muna tunan wata rijiya an yi zurfi can ana neman ruwa an rasa, sai da aka je aka fasa wani dutse da aka fasa can cikin ƙasa, an kale kabara ga mai tunan rijiyan ba sai ana watsa mai ruwa saboda zafi, sai aka fito da wani dutse an fasa shi da mai jawowa gugan ƙasar ya fito da shi ga wasu ƙwari da wani ciyawa a cikin dutse. Suna can cikin ƙarƙashin ƙasa. Inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi. To wannan wa yake kula da shi?
Allah.
To shi yasa wato shi Allah shine shugaban kowa kuma shine mahaliccin kowa. To shi yasa duk wanda yake shugaba ne na al'umma to ya kamata ya dauki sifa ta jin kai, sifa ta kulawa, sifa ta tausayi. Kuma wannan yake nuna cewa yanda Allah ya yi duniyar nan, to in Allah ya so da zai kula da ita kuma bare bata ta zo za ta ba sai ya taimaka mata. Idan ya taimaki kwaro da yake cikin ƙasa an yi ta tono yana rayuwa a wannan, ina yake samun numfashi, ina yake samun ruwan da zai sha? Wannan abu ya bani mamaki matuƙa ƙwarai da gaske.
Ba iska ba haske
ba iska ba haske amma kuma yana da rai a cikin ƙasa, a cikin dutse. Fi zulumatil ard wala yabisi illa fi kitab min Allah mana afuwa. Ya Allah, ya Allah ka yafe mana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda zo a cikin sunan al-kubra na Imam al-Baihaqi da kuma Shu'ab al-Iman shi ma na Imam al-Baihaqi da Musnad Ibn al-Mubarak da kuma Musnad as-Sahaba, duk waɗannan littattafan hadisin nan ya zo da manzo Allah yake cewa ar-rahimuna yarhamuhumur-rahman, masu tausayi masu jin kai الرحمن الله لكن سيد كوسونان يشي شيني يكي كلا وادسو سو كان سماسين توسين سو كان سماس جنك أين سو كان سماس تيما كاوان سو كان سماس آقدا الرحمن يرحمهم الله الرحمن هو الذي يرحمهم ويتولى أمورهم شيكي جنك أين سو شيكي توسين مصر idan baka gane ma'anar ba kai da Allah ya hore maka ko ya rufa maka asiri ya baka abin da zaka ci ya baka abin da zaka sha har ake ta ja maka aya ka taimaka ake ta yi maka bayani ka taimaka an kwadaitar da kai an kuma nuna maka hadarin kin taimakawa to kai kanka idan ka sifanta da sifan jin kai Allah ne yake kula da kai arrahimuna yarhamuhumur rahman wanda Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan waɗanda suke cikin ƙasa ku ji kan wanda suke cikin ƙasa wanda suke rayuwa wannan kira ne ga kowa duk wanda Allah ya bashi dama ya zama mai tausayi ya zama mai jin kai ku kuma Allah da yake sama zai ji kan ku tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi a nan gurin wato in kai Allah zai maka yazo a cikin sunan Tirmidhi shi ma hadisi ne 1924 irin wannan hadisin Albaniya inganta shi yace hadisi ne ingantacce Imam Tirmidhi ma da ya kawo hadisin yace hasanun sahih ku ji kai ku tausaya Allah ya tausaya muku abinda ake nufi me yasa aka kawo wannan magana ta tausayi da jin kai yanayin da ake ciki yanzu Sheikh Amin Ibrahim Daura hafizahullahi mana bayani na hadarin wato ka zaburar ma ka ce a ciyar ma in baka yi ba sai Allah ya kona ka duk ayoyin da malam ya kawo mana wala yahuddu ala ta'amil miskin me ma'ana wala yahuddu baya zugawa baya zaburarwa baya kwade shi wannan ba ma bai bayar ba a'a yace a ciyar ma bai ciyar ba sai Allah ya kona shi la ilaha illallah to ina ga wanda yana da shi ya rike bai bayar ba malam ana yunwa malam naji wani karatunka da kai a nur jiya ko shekaran jiya kana bayani akan halin da ake ciki na matsi har satar abinci ana yi
satar abinci
sata
saboda sha'arin
eh wallahi kuma a cikin waɗannan kwanakin ni kuma ina da kes din da wani dan uwa ya kawo min malam yace wannan a kansa a gidansa ya faru wuri ne aka je injin nika ga gurin sai da masara zaka sai masara wani a Kano ne ka sai masara kwano daya
a nika
maka to sai ya sai masara kwano daya sai ya ce a bashi dusa kuma kwano daya da aka yi karbi masara kwano daya ya karbi dusa sai ya hada sai ya ce mai injin ayi masa nikan laushi yace wallahi malam wannan aido na akai wani kuma yazo ya sai dawa kwano daya sai sai irin dawan nan ta bature ta dawar shi dusa da ake ba wa dabbobi yace a hada masa aka nika dawar
dan dai ya auki
aje a tanka dai a ci na san gidan da matar wata mata ta je da yamma taje ta sace tukunyar tuwo ana tuka tuwo ta sace ta zuba abokiti ta dauko tukunyar miyar ta zuba hayya barawo aka je aka ganta tace ba barawo bane makota ne tace wallahi tallahi yau mun fi sati a bana a yanzu dinnan na sani an kawo min kirtsin akwai na san layin da wani dattijo ya kwace nikan wata yarinya ne kullun tana wucewa da kwariyar nika a kofar gidansa ya share kusan kwana 8 a lokacin da ya wannan abu wata ran ta zo wucewa eh yarinya sai ce ke kawo ka abin nan kawo ya karbi kwariyar nikan ya karba ya shiga da shi cikin gida ya ce ku dora aka zo hayya za a yi hayaniya ya ce mutuwa zan yi ya ce ba ni da ba sata na yi ba amma na makota nan dauka dan malamai sun yi wa'azi sun ce masu kudi ku taimaka ko masu attajirai ku taimaka wallahi ba ƙarya ake gaya muku je ku bincika za ku tarar da wannan kuma an taimake ku kwarai da gaske dan haka mu taimaka wa mutane mu sauƙaƙa musu kada mu kuntata musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu ciyarwa sahabbai sun yi koyi da shi yanzu Usman bin Affan dan kasuwa ne babba attajiri akwai lokacin da yayi order kaya na abinci duk yan kasuwa masu ƙarfi sai da suka zo suka taya masa kayansa yace albarka an siya kaza yace albarka Usman yace albarka an siya kaza hatta yan kasuwan nan suka ce ba wani wanda ya isa a kewayen kasan nan da Makka da Madina da kasar Sham gaba daya yan kasuwa ba wanda ya isa sai kayan da suka siya na Usman bin Affan yace akwai wanda ya siya suka ce a gaya musu waye yace Allah ya siya
Allahu
Akbar ya debi kayan nan haka sayyidina Usman yace a raba mutane wannan abincin muna da tarihi sayyidina Usman ya ciyar sayyidina Umar ya ciyar sayyidina Abubakar ya ciyar duka wasu shugabanni duk sun ciyar kamar yadda alhamdulillah muna kwadaitar da shugabannin mu da jagororin mu da Allah ya hore mu sai ba su dama musamman a cikin wannan watan a saukaka wa mutane shekaran jiya wani dalibi na turo mu daga Ingila yace yana aiki ne a wani babban kamfani ne na Yahudawa sanannen kamfani ne na kayan masrufi yace wallahi malam yau shekara ta 20 da wani wannan aiki da su na Yahudawa ne kamfanin yace amma malam wallahi tallahi duk lokacin da watan Ramadana ya zo sai sun yi discount na kayan abincin su da kayan da suke sayarwa duk abin da mutane suke bukata da wanda ba musulmi ba da wanda yake musulmi kowa ya zo ci baraka ta Ramadan jiya wallahi shekaran jiya ya turo mu gashi ina da shi a waya ta yace gashi nan malam kaga gani a shagon gashi kamfani ne yau da kaga ba a fara Ramadan ba yace ga discount yace haka za a ta diban kaya discount me injin nika discount me abinci discount me takalmi ma discount kawai Ramadan
muku yanzu ana cin zahama
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so a hakikanin gaskiya ya kamata yan kasuwan mu da masu halin mu idan wannan yanzu ba yahude ne abin da yake man mamaki ba yahude ya san tausayi ba yahude ya san jin kai ba yahude ya san taimako to me yasa mu mutanen mu kuna da malamai ana wa'azi ana hudubobin juma'a ana karantarwa ana kaza amma abu ya gagara yanzu yau mutane ni dai bazan iya irga ni a karan ni kadai ni ɗaya ne daga cikin waɗanda suke karantarwa a ƙasar nan wallahi ban san mutanen da yanzu suka bani list cewa malam in Ramadana ya zo in muna buƙatar taimakon Ramadana bazan iya irga adadin su ba wallahi mutane suna cikin wani yanayi suna buƙatar a taimaka musu suna buƙatar a sauƙaƙa musu so muna amfani da wannan dama muna kira ga waɗanda Allah ya hore musu hatta su talakawan kowa ya yi kokari ya ga ya zai iya taimakon wani ya zai iya agazawa wani ya zai iya tallafa wani kuma duk wannan kukan yunwa da kukan talaucin da ake idan har masu halin mu da masu ikon mu da yan siyasar mu da masu kudaden mu za su fito da abin da Allah ya ba su su nuna wa duniya cewa Allah ya rufa musu asiri za a rage wannan masifa ba za a zama cikin kunci da wahala ba ina tunatar da mu hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa mu hadisin man fattara sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi kwaya daya koda da dabino ne kwaya daya koda da rabin dabino kwaya daya koda da ruwan fiyawa ta kwaya daya ka shayar da mai azumi yayi kana da lada irin na mai azumin kuma ba za a tauye ladan shi wancan ba kai ma kuma ba za a tauye maka naka ba kana da lada yanzu mutum ɗaya in ya ga dama a rana ɗaya zai ce yana da ladan azumi 20 ya ciyar da mutum 20 ka duba garabasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu amma har yanzu a masallatan mu ba a daina wawan fiwa wata ba fiwa wata ruwan leda ba a daina wawa da warwaso ba har yanzu masallatan mu ba a daina miƙawa hannu ana warwason kosai kwaya biyu ba bazan iya irga masallatan nan san akan kosai kwaya biyu ana kokawa ba har yanzu ba a daina yi ba da waɗanda suke zuwa mutum ya zo tun la'asar zai zauna ya kama sahu yana jira magarba ta yazo a raba da bino da za a dauka a bashi wani yazo mun bada abinci muna bayarwa ya dauka ya cinye sai saki dawo ya bilahi kace kai ya akai haka sai ce wallahi tallahi ba ƙarya nake ba yanzu haka na bar matata da ƴaƴana da ƴan mata na sun kai matsayin balaga suna azumi wallahi ba su da abin bude baki ni nazo na bilahi na cinawa yanzu layin nan da nabi so biyu ba hadama bane ina so ne a dada bani dan in kai gidana so muna kira ga yan uwa ku taimaka Allah ya taimaka muku kuma ayi amfani da waɗannan damammaki duka muna zuwa umra muna zuwa aikin haji duka muna gani yanzu kwanan nan nake ganin wani hoto da aka nuna yan wasu yara yan wata ƙasa da aka tarbiyyar da yan kananan yara ne aka tara su suka faffasa asusu kudaden da suka tara dan na ciyarwa a Ramadan a Madina na sani lokacin muna karatu akwai yara kanana da muka gani uban su ne yake sufura ya mutu sai suka zo suka ci gaba muka ce ya akai ashe gida ne usra ce fakira talakawa ne amma suna so su ci gaba da kula da abin da uban su yake wallahi malam Abdulrahman asusu suke suna tarawa a shekara kananan yara an koya wa karamin yaro ya bayar mu ko yanzu yaran mu abin da muke koya musu bara da roko me kun mu koya musu su bayar amma mu ba mu bayar ba kuma amma mun koya musu su karba so wannan dai shine dan abin da zan iya faɗa sai abba malam yanzu ya tafafatawa Allah ya sassaka da alheri ware da gaske to ai gaba ce wacce take tana da muhimmanci ware da gaske ana cikin wani yanayi Allah
akrama kallahu menene hukuncin wanda suke aji abinci har sai yayi tsada su saida musamman kuma ga irin wannan yanayi da ake ciki
itikari ko ne
na'am su haka din su mutum za su aje shi da yawa har sai tsada sanan su su
eh ka san shi aje abinci a sto kashi uku ne
na'am
akwai mutum ya noma abinci ya aje kaga ba laifi ba
na'am
gona gare shi katuwa sai ya noma abinci da yawa saboda ya ci da kansa ya ci da iyalansa kamar yadda masu rumbu suke yi
na'am
kaga rumbu ai wajen aje abinci ne amma ga ba laifi mai rumbu yayi ba tunda wannan abincin shi zai aje a shekara in zai aurar da yarsa ya dauko dami hudu ko biyar a cashe in larura ta taso aje a cashe dami kaza kamar shine arzikin sa kuma shi yake ajewa
na'am
sannan na uku biyu akwai dan kasuwa wanda ya order yayo order trailer 50
Haa
ba zai zo ka fasa a bakin titi ba. Dole sai dai ya aje buhu ɗaya ko biyu in ka zo su yi sai aje su to din. A dauko. Na uku kuma akwai wanda yake amfani da season lokaci. Sai ya ga cewa yanzu sukari idan Ramadana ya zo zai tsada. Idan abin nan ya zo a Ramadana gero da shinkafa da kayan shayi za su yi tsada. To da haka sai ya ce ya daina siyarwa yanzu. Ya daina siyarwa sai kuma ya siye na hannun jama'a duk ya tara a cikin su to yana jiran Ramadana ya zo an gaya masa cewa gero zai iya kaiwa buhu 40,000 shi kuma lokacin da ya siye shi yana 20,000 ana ta nema ya ki siyarwa sai ya jira Ramadana ya zo sai fito da shi sai akan 40 to kaga wannan bai zama samhan iza ba a ba amma samhan iza shi ta da zai siyo yayi ne mu sauki amma da yazo siyarwa bai sauki ba to kaga wannan shine ihtikari ka aje ka boye abinci dan yayi tsada ka siyar ba dan ajiya kudi ba ba dan ajiya kayan ka don ka ci ka sha da iyalanka ba a'a tsada lokacin tsada kake tinkara tsadar ita ce a ranka da zaka ji an ce yayi arha sai ka ga mutum kamar zai mutu ko ji an ce yayi sauki sai ka ji kamar zai mutu saboda shi babu saukin a ransa wahala yake so da tsadar to kaga wannan niyya ce za ta tantance ukun nan masu suto ukun nan niyya ce za ta tantance wanda da ya san niyyarsa ya boye kaya ne domin su yi tsada tsada ya siyar don ya ƙara samun riba ninkin ba ninkin kuma akan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abin nan babu shi a hannun jama'a ko babu kuɗin siye to kaga wannan matsala ne amma da zai yi abin da Dr. Abdullahi ya faɗa cewa yanzu sai kawai naji an ce misali gero a wasu shekaru baya 15,500 ne sai nace bari in siya an aje Ramadana lokacin da ya tashi ni kuma sai ne sauki kaga na siye shi a 15,500 wata kila a Ramadana zai iya kaiwa 40 ni sai nace 30 duk da nace riba 15 amma zaka ga mutane suna layi da gudu za a yi layi ka gani to amma wajen dama riba ce ai ba hada dan kasuwa ya ci riba ba amma ninka ribar ninkin ba ninkin din shi yake karashin tausayi za a kori mutum ana kiransa dan aljanna ka san abin da a kaya yake siya lokacin da suke da ara sai ya aji sai lokacin bukatar sa zo sai ya zo ya ci riba kadan sai ya siya layi hadda kokawa sai ya fa za'i da kudi amma hadda kokawa hadda kokawa sai ce nawa ake sai da katan din taliya a kasuwa aka ce ana sai da shi 10,000 sai ce nasa 7,700 ha ɗan kasuwan zuwa suke su buga layi su sai nasu 7,700 sai kuma sai ce to ba zai siyan maka da fiye da katan ɗaya ba ya san ka wuce katan ɗaya ba ci za ka yi ba to sai mutum ya layi ana siyan musu da katan ɗaya yana rage 3,300 nan shi a gurinsa ya ci riba kuma duk da haka ya sauƙaƙa mutane a lokacin da suke kuma za ka ga jama'a sun buga layi suna siya saboda wannan riba ragin da za ka samu na 3,300 a kowane katan to 3,300 kuma shi ne za ka je ɓangaren su gas shi ma ya tashi ko itace ko kayan miya da za a yi amfani da su ko kudin motar da za a je a siyo abin nan din ko kuma abin da za a ba yara su karin kumallo kafin su tafi makaranta ko kuma a rage wani abu a kai yaro asibiti so da bukatun kudin ne sun yawa akan kudin kuma kadan to dole zaka ga abubuwa suke lalacewa kuma kaga shi wannan talaucin wani malami ya ce wallahi barna yake ta bangarori guda shida na farko zai maka barna aqidarka domin ka rasa abin da zaka ce sai ka fara tuhumar cewa wai to me yasa Allah ya ba kowa kai bai baka ba kaga imani da kaddara yayi rauni sannan yana lalata ibada sai ka ga mutum ibadarsa ta lalace saboda babu
ba
nutsuwa sannan uku yana lalata tarbiya sai ka ga mutumin kirki ko mutuniyar kirki saboda yunwa akwai wacce ta ce min wallahi malam ofisoshi kusan hudu na je ina neman taimako akan mai gidana ba shi da lafiya amma kowa na je sai ya ce ki ba kina da abin da zaki bayar ma'ana ta bada kanta tace ita kuma wallahi da ta bada kanta ƙara ta mutu ana mata ta yin wannan kaga in ba ta da tarbiya za ta iya lalacewa ta nan kaga ya lalata aqida ya lalata ibada ya lalata mu'amala sannan kuma shi kansa yana lalata lafiya don baka samu abincin da zaka ci ka abin nan mai zuka ma wannan da aka hada da dusa da waye da aka nika kaga nan ba fa wai abincin sihi bane a'a na korayin wane ba wai na lafiya bane
yayi kauri kawai
a ci to ƙarshe zaka ga cewa shi ma haifar da wani ciwo sannan shi kansa yana dugungunza shi kansa tunanin dan adam tunaninka da lissafinka yana iya dugunzumewa idan kana cikin talauci domin yanzu ka daina tunanin makaranta ilimi rayuwa kawai kana tunanin ya zaka fita daga wannan halin ne saboda al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam an san ku da zuciya an san ku da kirki an san ku da mutunci da ƴan uwanku da makotanku da abokanku suna cikin wani hali wanda yake da dama da zai iya taimakon mutum daya ko mutum biyu ko mutum biyar mun yi wani package da muka yi waccan shekara na tallata mu wasu kuma suka yi har aka samu wanda ya dinga daukan kullun sai ya ci da mutum dubu kullun mutum dubu ma'ana aka lissafa masa cewa dubu daya za ta ci da mutum zai yi buɗe baki da dubu daya sace a to ai dubu ai miliyan 1 kenan sace ai miliyan 30 kenan to ni zan ce zan yi wa mutane abincin 1,000 har Ramadan ya wuce ya bada miliyan 10 sace kullun a ci da mutum 1,000 kullun a ci da mutum 1,000 aka kira kamfanin da za su yi abincin a guraren suka ce su kuma za su kawo shinkafa da kunu da kosai da dabino guda uku da fiya wata da lemo da ayaba da lemon abinin haka suka hada package din a 1,000 da container sakawa
a shekarar ta wuce
kenan ka gani saboda haka yace dadin da yaji a rayuwarsa bai taba jin dadi yace kuma wato yake ga mu yace wallahi mallam abin nan da nayi kaga miliyan 10 kawai na kashe wallahi abinda na samu kuma Allah ne kadai ya sani ba zan ga maka ba yace sannan wani farin ciki na ji ya ƙara a zuciyata musamman da ka dinga tura min da audio da video da hotunan nan ina ganin mutane saboda sai muka yi santa a Maiduguri muka yi a Sokoto na danka hannun professor Mansur a Sokoto na danka a hannun wani Malam Ahmad a Zamfara Malam Ahmad Kanoma a Zamfara na danka a hannun wani Malam Dan Juma a Maiduguri na danka hannun Dr. Umar a Jigawa na danka a hannun Malam Mahmud Shira a Bauchi Malam aka turo maka hotun nan kaga mutane suna layi santoci 10 aka yi kowanne za a ci da mutum 100 ko ne sai mai aika musu 100,000 ko ne 100,000 so da haka aka yi wannan in kaga alherin da aka samu da jin dadin da aka samu malam akwai wanda kuma yace mun to shi abin da yake so malam a lissafa mun masara kwano 5 shinkafa kwano 5 gero kwano 5 sukari kwano 1 mai abin nan kwalba 1 no zai kama kuma kamar in an lissafa a nemi masu abinci zai wa mutum kwana nawa da na tambayi mata suka ce mai iyali zai masa kwana 10 sai ce to a irin wannan guda 200 muka je muka siyo masara muka siyo shinkafa muka siyo waye haka zo aka samu abin mazibi aka zuzzuba muka kira kungiyoyin marayu kungiyoyin marayu ko yanzu ka san da yake muna mata sai su hada unguwa sai su kafa kungiyar marayun unguwa saboda in taimako ya zo a san inda suke kuma an bawa aka kira shugaba aka bata za ta rarrabawa ragowa ma da in kaga layin da mutane suka yi kowa aka bashi abincin ne ya daga sai ta ga ya fashe da kuka kudi kankani ne malam sai ka gan Allah ya sa musu albarka kai aikin alheri da su mai yawa ka taimaki dan uwanka zora ka irin wannan shine abin da malam Dr. Abdullahi Gadeke yake ga mana cewa kowa ya duba ya ga wa zai iya bada danye iyayen mu da ce kaga an yi kunin zaki an yi lamurje haka an yi zobo an fito da kunu na gayawa ko wani mallam da ko wani alaji da ne masa magana nace yan kurkuku fa wataran abincin da ake ba su baya isa su ga azumi ya zo sai yace to abinda zamu yi mallam kwano a tambayi mata kwano daya na gero zai kunu kamar wanda mutum za su sha sai suka ce zai kamar wanda mutum 30 za su sha kwano daya
sai yace tiya kenan
yawa tiya eh sai yace to shikenan akwai irin roban nan ta fenti ta mai sai aka ce to kowace za a bata kwano daya na gero da kuma ta fadi ce fanan da zai mai da wannan kunu wanda ya hada da su tsamiya da su kayan kanshi da sugar ta fada sai aka ce to kuma kullun za ta dinga kai wannan roba daya na mutum so da in kai sai mace daya tai da yawa to ba zai dadi ba to sai aka dauki mata cewa ana son a kai irin wannan roba guda 10 kowace ta yi na kwano daya kaga kwano 10 kenan kun ake amma ko ne zai ishi mutum 30 kaga mutum 300 ya sha wannan kunin sai kuma aka dauki wadanda za su yi kosai su ma aka ce su dinga yin kosai su kuma kosan kawai za su yi sai su kuma a fada albashin da za a biya su za su yi wannan kuma za su ci da iyalansu a cikin gida in suka yi zaka sai ka ga mutum yayi azumi abin nan wani ya bada danyi wani ya bada dafaffe akwai wani kuma da nashi na a gombe shi kuma sai sa aka yi masa santoci irin na abincin nan da ake raba yasa aka yi irin kwantenoni haka a unguwanni sai sa dauki masu yin abincin aka yi sai a zuzzuba a cikin package a yi masa package a zuba shinkafa a zuba kosai a leda a zuba kunu a zuba wani gurin a yi awara wani gurin a yi fanke sai a hada da kunu da fanke ka san fanke yafi saurin abu ne wani gurin ai awara sai a hada da kosai da wannan da shinkafa sai a ba mutum haka sai a daure masa sai a sa masa fiya wata sai a daure a bashi ko motoci za su yi layi sai jama'a su shiga layi sai a tararraba musu wasu kuma su tafi bakin tasha haka daidai lokacin shan ruwa nan kawai motar tana tsaya ga jama'a sun zo kawai su yi layi sai a rarraba musu
haka makalla wasu na cewa in aka shiga tsananin irin wannan mace za ta ta buga abin da yiwu ba dan ta ba da kanta dan ta ci da yayin ta bace laifi ne
shi ka san wannan ba a fatawa irin wannan akwai fatawar da sai ka bari ta faru ba ma san akai ga haka in ta faru za akwai hannawa mutu an mutu ga baka ga abin da aka malamai suka faɗa ba a cikin famunutur tafsirin qurtubi abin da ya faɗa su akwai wanda suka fi wannan nauyi amma ba za ka zo ka in ka faɗa wani bai kai wannan damar ba
sai
kai kansa shi ko ba so ake ka kai kanka ba so ake yi tsananin ya kai shin yanzu muna ga a Najeriya yadda muta al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam suke har za a bari wata mace ta kai yanayin da za ta zo neman taimakon wani mutum musulmi tana jin yunwa za ta to wanda yake jin yunwa zai mutu ma yana ki da karfin da zai dauki namiji ka gane saboda ka likulli maqamin maqal eh amma nuturra an ka duba karkashin wannan fa munuturra malamai sun yi bayani akan fi mahamasatin ai da mahamasatin muke ci sai ce gaira mutu janifil ismi wala isma alai to an ka duba tafsirin qurtubi karkashin wannan aya ya kawo maganganun malamai akan wani irin yanayi ne sannan kuma ad-darura tuqaddar bi qadariha sannan idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa sannan ad-dararu yuzal shine asali sannan darurat tubihul mahzura wadannan kaidodin guda hudu ko ne akwai da ake amfani da su sannan kazo da ake maganan darura fa tuqaddar bi qadariha sai aka ga mutun yana yin soyayya yana yin balangun jaki kaga wani ba darura bace sha'awa ce shi na darura wato kada Allah da ya kai mu wannan yanayi ba ma fata akai wannan yanayi amma aka kai wannan yanayin wani abu ne da in aka shiga ba kowa ya sani to a lokacin za a yi maka fatawar ka gani amma yanzu yadda mutanen nan suke da san rai mutane suke da son zuciya suke son su hole dan na ga wasu mata ma a abin nan a social media suna cewa alhamdulillah mun samu fatawa wallahi da mun matsu sai mu bada kanmu to kaga su kaga malamin ba haka yake nufi ba amma in aka samu yan duniya sai su juya fatawar mutum sai ai amfani kamar fatawar Abdullahi dan Abbas ne akan wasu mas'aloli da suka shafi mutu'a da cin naman jaki da waye kawai sai suka juya ta suka mai ta san da to za ka yi fatawa dole sai ka yi la'akari da zaman da makan da shakas da hal
akan makalla akan shirye wannan
tsakanin bada kuɗi da bada dafaffen abinci da bada ɗanyen abinci wanne yake
za a duba mai buƙatar mai kaso wannan ka bashi kuɗi yafi saboda ka bashi abincin masu yawa zai saboda ba abincin yake buƙata a lokacin ba ko wani kuma ka hada masa kuɗi da abinci yafi in ba haka ba in ka ba wani kwano masara biyu to fa ba sai ya siyar da ɗaya ne zai iya dafa ɗaya bai da kuɗin cefa nan fa karama kalla in ka bashi biyu to ɗayan shi ma wannan da yake in bashi biyu abin da yake nufi ɗayan na cefa nan ɗayan ne
zai sai da guda
yawwa dafa guda yawwa to kaga ashe kenan dole sai kai la'akari da cewa wato me mutum yafi bukata akwai kuma wanda yake dafaffen zaka bashi ka hutar da shi kawai da ka bashi sai ciki ba lafiya ba ka lafiya nan take dama yake bukata zai ci in ka bashi danye kafin ya je sarrafa danye ma ya fara cin danye so zaka duba halin mutum me yafi bukata in kudi yafi bukata ka bashi kudi in abinci yafi bukata ka bashi abinci yanzu kawai misali a Kano yanzu za a yi santoci kusan 500 ga wani abu kullun za a ciyar da trailer daya kowace santa za dinga dafa buhu daya kowace santa za dinga kullun za kuma mata sun gaya mana cewa idan aka yi shinkafa buhu daya kyakkyawan girki za ta ciyar da mutum 200
kullun za a dafa trailer guda na shinkafa
kullun trailer guda na shinkafa
har azumi ya wuce
masha
Allah bangaren buɗe baki kenan to ya labarin sahur
sahur ne kaje kai abinka ai ka san abin da wani ai shi sahur ma ina kake ga in ba masallatan mu aka tsara ba ni ban jama'a na ko kuna magana sahur ne ni na fi jin buɗe baki
wasu ana ba an buɗe baki ake
gani yauwa mafi ya ni sahur ba ma da kashi a rai yauwa to su ne
wasu attajirai a koyi haka
eh suna yin sahur a saboda shi sahur mafi ya da daddare ne kuma zaka ga daidai ana almajirai suna tabara da daddare lokacin azumi yazo suna ta nema abinci amma dai kaga wata santa wai ta asuba ana yin abinci ni sai dai yanzu dai mallam sai a bude wannan kofar
gaskiya ne ba su
itikafi ba a amma ba mai itikafi ba
ya kamata
kawai a samu yau wanda yake buƙatar sahur kawai zo ya bi layin karɓa sosai kuma a gama shi da wuri kamar karfe 3 saboda layin karɓar wani aka yi shi a ƙarshe wani zaka kafin a zo kansa an kira salatu
dubu wannan akan masallah yayin ya kai ga in har za a iya samu a cikin sahur din shi ma jama'a za su fita
sosai kuwa sosai ai bukata ce wasu wurare ya yana yin kamar na san a Madina lokacin
muna a Najeriya a karamar kallah Madina kyale ta
kuma wasu kallon mu da sare mu shi da yin kuma da yin ki zamu kai ne ga wannan kafafin da TV da kuma a radio muna kuma tare ne da manyan malaman mu guda biyu a Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa daga jihar Kano da kuma a Sheikh Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya shi ma daga jihar Kano waɗanda suka yi mana karatu akan maudu'in mu na yau tausayi da jin kai a mahangar shari'a yanzu lokaci yayi da zamu bude layukan mu dan mu bar mai kallo da saurare mu kuma bashi damar da muka saba bashi domin kira yi tambaya ko tsokaci ko neman ƙarin bayani ga kuma malaman mu suna shirye da su ba da amsa insha Allah ta'ala za a same mu a lambobin waya kamar haka 081-33-2953 da kuma 081-326-2630 lambobin wayan su ne 081-33-231953 da kuma 081-32-62-6360 akwai lamba guda daya da muka ware ma wadanda suke biye da mu a sauran jihohin da ba Kaduna ba ita ma za a iya amfani da ita kamar yadda za a ganta a gefe guda a kwatin talabijin ita wancan layi da ya fara da 08023 shine layin da waɗanda suke zauna a sauran jihohin da ba Kaduna ba za su yi amfani da ita domin su kira su yi tambayoyin da suke da buƙatar yi yayin da su ko maluma za su ba su amsa gurin fahimta kuma duk wanda ya kira ya nisanta da akwatin talabijin ɗinsa ko kuma akwatin rediyonsa domin wannan shine zai ba mu damar jin tambayar da yake so ya yi yayin da shi kuma zai jira amsa gwargwadon fahimta daga bakin malumin mu da fatan za a yi tambayoyi masu ma'ana assalamu alaikum assalamu alaikum Malam ka ba ma jinka. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na'am, da muke magana?
Na magana ku ne ku cikin fara.
Umar daga ina? Sarkin fara jihar Niger.
Kaga. Wato ne in abinci ne
wa fara. Ne tambayar ka malam Umar, ita tambayar ka. Na
malam barka da zuwa.
Kana malamai barka da zuwa. Na malam Umar.
Bakin shinkafa ce bakikir. Ake ciyan sunanta a fafata.
Umar daga sarkin fawon jihar Niger. Kai gaisuwa kuma kana neman number wani malam? Malam Daurawa ko malam Abdullah?
Malam Daurawa. Malam Abdullah.
Na'am.
Ina da malam Abdullah.
To insha Allah za mu ga ma malam Daurawa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Barka da wannan lokaci.
Barka da yi wake magana.
Sunana Honorable Shamsu Madaki Gora.
To honorable muna tare da kai.
Ina bibiyar program din da yanzu na shigo, ana ga abubuwa da ake tattaunawa kuma abubuwa ne masu muhimmanci, musamman magana da Sheikh Malam Mishak Malam Amin Ibrahim Daurari.
Na'am.
Da maganar sahurda da za a ɗan kawo wasu hanyoyi da domin rage radi ko kuma domin taimakawa almajirai. Ina ganin wannan abu ne mai kyau kuma zai taimaki musamman almajirai da waɗanda suke da buƙata a wannan lokaci, saboda wani baya samun ma damar ko kuma baya samun abin da zai buɗe baki da shi sai dai ya ɗauki wannan abin ya haka.
Na'am.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Da muke magana.
Ana barkan ku da dare.
To barka da yi wake magana.
Ina yi wa manyan malamai ko ga wannan zamani mai albarka, ina musu fata alheri.
Na'am, wake magana.
Ina na ne ku fice da baban Maryam daga cikin garin Gasa.
To me kuɗi muna jin ka, me kake tambayar ka?
Tambaya na shi ne malam game da abin da ya shafi yanayin da ake ciki dai na yunwa da sauransu.
Na'am.
Tambaya a nan shi ne, ita gwamnati tana da haƙƙi wanda za ta zo ta rage wa mutane raɗaɗin wannan abin nan ɗin ko kuma a ba ta da haƙƙi a kai? Sannan abu na biyu kuma,
wayo gwamnati a nan cikin
haƙƙin ya kawo ya raba shi kuma. Kuma sai ya danna abin ya ke ma bayarwa aka ma ke rabawa gaba ɗaya. To shi wannan da aka ba shi saƙon ya kawo shi ko menene hukuncin shi ga ɗaruruwa ko kuma miliyoyin al'umma da aka ba shi saƙon shi ya kawo musu? Wannan ita ce tambayar.
Insha Allah.
Allah zai mai da lafiya. Ina na mai da tele ba Maryam a tashi.
To muna godiya mu tsaya. Assalamu alaikum. Wa
alaikum assalam wa rahmatullah.
Na'am, da muke magana.
Ana da wanda manyan baki barka da wani kamar tare.
Barka da wake magana.
Usman da kuwa sabon layi kuma washi.
To muna jin ka malam Usman.
To malam ni tambaya na ne shi ne, kamar mutum ya samu ya saba sai abin ya ka yakan ɗauki nauyin tafsiri a gidan rediyo.
Na'am.
To sai ta kama wannan shekarar halin da ake ciki na mutane ji ana cikin wani yanayi.
Na'am.
Wannan bai ɗaukar tafsirin da yake da shi ne muhimmanci ko kuma kuɗin da yake ɗaukar tafsirin ya yi amfani da shi ya ce da mabukata.
To insha Allah malami za su amsa maka.
Fatan za ku kashi lafiya.
To Allah ya sa. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Na'am, da muke magana. Mustapha Abdullahi daga Azare. Me ce ce tambayar ka Mustapha?
Ina wa babban malamai na mu da tsari.
To malamai sun amsa. Mustapha, layin ka yana ƙara ko za ka sake bugowa ko kuma ka rage tibin ka? Assalamu alaikum. Wa alaikumus salam wa rahmatullah.
da wa muke magana?
Ina magana da Aliyu daga Jamani.
Wane?
Ina magana, kada magana da Aliyu daga nan Jamani.
Habibu daga kasar Jamani.
Habibu, Habibu.
Habibu.
Abidu, Abidu.
Abidu daga kasar Jamani. Ina jin ka Abidu.
Yawa, ina wa malam da Abdullahi fatan da kai da Dr. Malam Abidu Taurawa.
Na'am, muna suna sauraron ka Malam Abidu.
Yawa, da Allah ina so malam ya jawo matasan mu kuɗi sannan ya buƙaci taimaka domin su ma suna da damar da za su taimaka game da wannan yanayi da ake yi a Najeriya. Yana da fatan Allah ya ja hankalinsu su ma su dan ba da tallafin su ko wani abu a kan rasa.
To insha Allah matasa su ba ta su gudunmuwar wajen rage wannan radadin da ake ciki ko?
Yawa, eh, saboda matasan mu suna da abin da za su danta muka game da wannan yanayin da ake ciki.
To insha Allah malamai za su jawo hankali a kai insha Allah.
Yawa, sai da Allah a tsada da Abdulla a ce ba tura ka ko dauka ba.
Ah, Dr. Abdullah?
Eh, Dr. Abdullah a ce mata Alhaji Aminu.
To, to yana jin ka Dr. Abdullah kana jin shi
to insha Allah
eh yace zai duba insha Allah
okay to da gode Allah ya saka
ni to a ni mun gode kwarai assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana Muhammadu Sani daga jihar Adamawa Najeriya
Muhammadu Sani muna tare da kai Muhammadu Sani
ina wa malamai barka da zuwa wannan wai a wannan lokaci
Na'am, muna jin ka.
Allah, yawa ni ina so ne malamai su ja kunne masu kudin mu da 'yan kasuwa da suka makare abinci. Suka rage suna jira sai azumi ya zo su kalla wuta a mutane tsada.
Na'am, malam Muhammad Sani.
Masha Allah, ina godiya, ina fatan malamai za su koma gida lafiya.
To insha Allah malam Muhammad Sani, mun gode kwarai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Na'am, da muke magana?
Kuna magana da Malama Fatima daga Gombe.
Malama Fatima daga Gombe, me yake ce tambayar ki?
Malam tambaya ta nan shine da Allah ina so malamai su dan mun fatawa. Nayi addu'a ne sai Allah ya biya mun buƙatu na to kuma sai ya zamana addu'a yanzu ina da shin tama akan abubuwan da yake faruwa. Na kasance malam gaskiya ba laifi ina wa mai gidana biyayya to sai ya zamana muna ta samun matsaloli da shi da yawa to da na je umara sai na yi addu'a na ce ya rabu samawati wa arka mallaka min zuciyar yakina sannan ka sa masa so na a zuciyarsa ni kuma ka bani ikon yi masa biyayya to sai ya kasance yanzu na kula son ya yi yawa da ba na son ya je ya faɗa ga halaka ko kuma ni ke ɗan yaren jaye ne.
Kun yi wani fahimi na soyayya.
Kyauta. Shi ne ma da nake so na ce zan iya in roƙi Allah ya
sauta. Ya rage.
Malamai za su amfani ki insha Allah Fatima. In ta kama ki sake koma wani wurin sai ki sake koma.
To Allah ya saka malamai da alkhairi Allah ya yi na jalalin.
To mun gode ba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am, da muke magana.
Fatima
daga
Lakwaja.
Daga Lakwaja. To muna jin ki Fatima.
Ina wa malum mama barka da zuwa da fatan Allah ya kuma da yara
ki. Amin amin. Ba ke tambaya gaisuwa ce kawai?
A'a ina dai da bukatar ma'ana Allah sai ya yi da addu'a ne sannan kuma da Allah ina son nan ban mala amin da Allah da annabi.
To insha Allah Fatima. Insha Allah ba da nan. To mun gode ku. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya lau. Na'am.
Sami ne daga Rigasa.
Sami ne daga Rigasa. Sami ne. Kamar layin ka yake Sami ne. Assalamu alaikum. Na'am, da muke magana?
eh dazun ba ma jin ka sosai muna jin ka Mustafa
Allah dan ne nake so ima mala menu da lawa
to Mustafa
yaro na ina da yaro ne na kai makarata ku mala Mustafa ana ya kaba
to
muka yi magana sai take jiya ne a wata kudi a lokaci aka yi kuruna sai aka kuro mana yara mu aka hana ba yara na yara karatu a lokaci yaro ya dawo gida to kuruna bai kare da wuri ba sai na je na shiga Allah ya jarabe ni kuruna ya kare yaro fi da samu ya koma ba a sanadi wana abu ala jarabe ni yaro fi ya kuma gaskiya ina kafa ma da shi yana so ya kan gare to ya haka nake nema a samu addu'a yaro fi na samu karatu
to Allah ya sa da malam zai maka addu'a to mun gode Mustafa Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Mama Humaira ne daga Magarfurot.
Mama Humaira. Muna jin ki Mama Humaira tambayar ki.
Ina ma malamai sanin da zuwa.
Malamai sun amsa Mama Humaira.
Tunda na haifa yarinya ta ne wata shekara 4. Ban kara al'ada ba.
Shekara hudu?
Shekara hudu.
Eh.
To kuma na je asibiti aka ce mun lafiya na kallon. To shi ne nake son malamai ko akwai asibo inda zan yi abin nan kamar dai matsalar da mutanen nan ne aka fuskanta. Ai na ji tunani haka.
To mun gama ki kira ni sai mu hada ki da wanda suke da ido akan irin wannan fanni na bangaren jinni. Kira wannan layin bayan mun gama.
To shikenan nagode.
To nagode mama. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Warahmatullahi ta'ala.
Safiya lawa ke magana.
Safiya lawa kana magana Fatima daga Lagos.
Fatima
daga Lagos.
Eh me ce ce tambayar Fatima?
Ina ma manyan malamai fata alheri. Ina masa barka da zuwa.
Na'am.
Ubangiji Allah mai da su gidajen su lafiya.
Amin. Gaisuwa ce kawai?
Na sa a sama lafiya. Na'am.
To muna godiya Fatima Allah saka da lafiya.
Amin.
Yawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Na'am, da muke magana.
Kuna magana da Salisu Abu Sa'ad daga garin Hain Tsammani.
Salisu. Na'am Salisu muna jin ka.
Tambayar da nake so na yi wa malamai na ita ce yanzu atsalan a misali kamar yadda yanzu gwamnati take cin bashi sai aka waye gari an rage kiyama ta tsaya shin gwamnati ne za ta ja koko hada al'ummar da ta ciwo bashin
to insha Allah ma na zaru to mun gode kwarai malam Salisu
ina gaida malamai a tashi na jira
to Allah ya sa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to mala ya ku muna jinka to malamai suna ji
Allah ina so malamai su kira ga yan kasuwa ne wanda suke boye kai saboda
Allah.
Wassalamu
alaikum. Sai mun gode bare. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Lafiya
lawa ke magana?
Assalamu alaikum.
wace magana? Wa alaikum assalam.
Kamun lafiya.
Lafiya da wace magana? Na'am.
Mama Farida Turuwa.
Maman Farida. To muna ganki Maman Farida.
Ina malamin barka da zuwa.
Na'am.
Malamin.
To tambayar ki.
Eh, ne da Allah wannan ne karo aji akan masu hali. Kuma Allah yana ƙara musu aji, rashin ruwa ne yana faruwa a gare su. In da halin da ake cikin nan yanzu, zuƙoran Allah su taimaka da ɗan kasuwa an ƙara jawo hankalinsu. Zuƙoran Allah. Duk abin da suka fara a jikin talaka yana kuka yana siyan abin da ba zai masa albarka ba. Malamai su fara gaya musu.
Amma
da suka tsara akan ba a gwan da ya kamata ba. Allah yana kallon su, zuƙoran Allah.
Amma Maman Farida, kamar ba ki ji malamai sun jawo hankalin ƴan kasuwan ba?
Yawwa. An gyara gida na da tsafa wannan ɗin ne. Don Allah don Annabi ana cikin yanayin malam.
To.
Jawo hankalin.
To insha Allah za su ƙara Maman Farida.
A yi taimako a duk tsoron Allah. A duk tsoron Allah.
To insha Allah.
Da tsiron Allah ya mai maka da tsiron.
Insha Allah za a ƙara.
Allah mai da su gida lafiya.
To amin amin mun gode da ku. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Na'am, wace magana?
Maman Bilki su ne da sabuwar gaya, an mun lafiya.
Maman Bilki su lafiya lau.
Muna malamai barka da zuwa.
Malamai na amsa, me ce ce tambayar ki?
Na ji malam ya yi magana ne a kan karatun Alƙur'ani.
Na'am.
Wanda da madadi san fassararsa ba haka. To yaya al'amari sai yake yi?
Me ya hukunci ko matsayin mai karanta Qur'ani amma bai san fassarar sa ba shine tambayar ki?
Eh, amma ya ka fassara.
Na'am.
Ya ka danna da wasu.
Ba fassara ce gaba ɗaya bai sani ba. Akan ana fahimtar wani abu na Qur'ani na fassarar Qur'ani wani abun ko ba a fahimtar sa.
Eh, haka ne malam.
To insha Allah malam zai amsa. Mun gode ƙwarai. Maman Bilki su Allah ya sa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, haka ba tabara.
Na'am, wace magana?
Hassan take magana daga jihar Adamawa.
Hassan, to muna jin ka malam Hassan.
Tambaya ta shi
da dama. Kai ne na ƙarshe daga nan malami za su amsa. Na'am.
Tambaya ta shi wato muna zaune da iyali na ne.
Na'am, mala Hassan.
Eh, jaraba kuma ya zo ya shiga nan cikin ya haka. Kuma ne kamar gidan ga iska haka da sauran su haka. To ni ya kokari da yar aka na samu aka nan ba amma aka na samu sauki. To da mata na muna jara da ma da ita sai na ɗauke ta na kai ta gare su ke nan kan na mato. Aka ne ne ta na samu sauki.
Na'am.
Da take ta yi jinin ya kuma Allah ya sa ta dan samu sauki. To sai na bukaci ta dawo zuwa mu zauna. Sai ya yadda ta shekara ta dawo kuwa ta ɗauke ta.
Malam Hassan.
Sa ta makaranta.
Malam Hassan. Wannan lambar da ka kira ni a kai. Idan mun tashi ka kira ni zan baka lambar malam sai kai mishi tambaya. To mun gode malam Hassan. Assalamu alaikum. Kai ne karshe malam. Assalamu alaikum. Lafiya lau, daga murya wace magana kuma daga ina?
Mustafa ne daga Gaidam Yobel Church.
Mustafa daga Gaidam Yobel Church. Mustafa, me ya tambayar ka?
Ina gaisuwa ga malamai, manyan malamai, baki mu manyan mu duka gaba daya.
Na'am, malamai na amsa Mustafa.
Abubuwan da mutane suka faɗa ne ina so a daddare tambayar nan ta kuma ƙara jawo ƴan kasuwa kunya saboda mu na muna garin mugaye.
Malam Musa, ba na garin ku ne kawai mugaye?
Na garin mu mugaye. Kwanciya doktor ya sani shi ya zai ya taɓa zuwa garin namu don
bana ba. Ya zo sa sai gano wannan mugu ne.
Malam kai shaida ne ke rage. To Malam Mustafa, insha Allah malamai za su janyo hankali akan hakarin. Mun gode kwarai Malam Mustafa.
To
amin amin. Akan makalla ga tambayar farko daga Umar Sarkin Power. Ga tambayar farko daga Umar Sarkin Power da yake magana akan cewa yana yayi gaisuwa sannan yana son number Malam Amin Daurawa. Sai tambayar Honorable Shamsu Madaki da ya magana akan cewa ƙara janyo hankalin masu hali kan abin da ya shafi ciyarwa, da kuma tambayar mai kuɗi Taylor ita ce ta uku da zan hada su don dunkule su wuri guda, da yake magana akan cewa shin wannan hali da aka shiga akwai ma haƙƙin gwamnati na wannan hali da aka shiga kuwa, sannan kuma meye hukuncin mutumin da aka ba shi je ya raba mutane a irin wannan hali kaya ko kuɗi shi kuma ya rabawa.
Kace me na farko hankali na
shi na farko number kai yake so a karma kallon
to na biyu fa
na biyu yayi magana a kare jawo hankalin masu kuɗi wa bangaren ciyarwa
yace
sai na uku shi ma yayi wannan magana sannan kuma sai shi menene hukunci ko haƙƙin da ya hau kan
na ga da na biyu da na uku bayanin da suka yi cewa a ja hankalin masu kuɗi
na'am
bayanan da Dr. Abdullahi yayi sun wadatar
na'am
kuma bayanin da ne na ayoyi guda shida uku masu kwadaitarwa uku masu tsoratarwa ai ba wani abu da zaka gaya mutum fiye da gaya masa alkur'ani
na'am
sannan ba wa sai mai kuɗi ba fa kuma ba ma son irgima ya zama kamar tsakanin talaka da masu kuɗi kada duk wanda a gani da kuɗi a dinga jin haushin sa haka Allah ya raba wani sai yayi kuɗi wani sai ba zai samu ba bai kamata mu dauki laifin mu dora masu kuɗi ba ko mu dora gwamnati ba mu koma ga Allah gwamnati ta yi iyayenta masu kuɗi su iyayen su talaka su iyayen su kowa ya iya abin da zai iya yanzu mu ai kaga zaburar da mutane muke ta yi har muna gaya musu dabarun yadda za a ciyar din yanzu wani da kake ta magana kake jin haushin sa yana ta cewa baka sani ba ba dole sai ya zo kanka ba wani kuma yana nan yana shirin yi saboda haka abin da muke tunani duk musulmi in ya ji wannan bayani zai kama zuciyarsa zai ji daɗi kuma zai tashi yayi kuma kashina kudin nan da kake ga ciro su fa ba karamin aiki bane wato hibbunal mala hubban jama kaga Allah ta'ala ya ce allazi jama'a malan wa addadahu kuma Allah ya ta magana rowa a cikin alqur'ani ha antum ha ulatu da'una litumtiqu fi sabila faminkum man yabkhal Allah ya ce a cikin ku akwai marowata man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda ya rowa kansa yawa wa in tatawallau in kuka ki akai wa'azi kuka yi yastabadil qauman ghayrakum Allah zai wasu arziki ya ba su zuciya su yi thumma la yakunu amsalakum sanan ba za su zama irin ku marwata marasa abin nan ba allazina yabkhulu wa ya'muruna an-nasa kasa akwai wanda shi ba zai ba sanan kuma sai ya dinga zuga wani yanzu wani yake ce mun sai wani kwashin su ce okay kullun kai ta bada kuɗi kai ta bada kuɗi kai ta bada kaya kai ta bada yace mallam duk da wannan bayanin da yake munafishi arziki har yanzu wai shi da motsa nake yawan bayarwar da nake na kamar nawa zai kare to ina bayarwar kuma ina duk da haka nafi shi samu anfiq alayka amma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to da ka ce wannan a ci gaba da yi alheri na a ci gaba da yi taimakon na a ci gaba da yi rahaman na a ci gaba da bude ta kofofin rahama a bude su a cikin wata ramadana shi kawai abin da muke bukata ke
wannan yace idan aka ba mutum ya bada ya je ya rike ibada ne hukunci
ka ai kai ma ka fada ya rike ai ba ba shi dan ya rike ba sai dai wani kuskure da ake yi ni a tsari na wanda zai ciyar sai na fara ciyar da shi kamar yanzu zan ba mutum abincin mutum 100 ya je ya raba mutane sai in ba shi kadai kamar na mutum 10
an kaura kan
shi saboda ai wasu mantawa suke yi in suka tashi sai a ce je ka raba kai ko ba a sallame ka ba to baka sallame shi ba dole ci a ciki ba so da haka in ka ce masa committee kuma ake ba mutum da yake ba committee ake yanzu duk guraren nan da ne ko ina committee akai na mutum 5 mutum 6 su waɗanda za su kula akwai mai rubuta mana report akwai mai daukan mana akwai mai kirga adadin waɗanda suka ci akwai mai kula da dafawar yayi daidai yayi dadi akwai wanda ake tura wa kuɗin kuma shi zai tura kamfanin kuɗin su bashi rasi ai daddaura abubuwa ake yi da hujjoji da dalilan da ka san dai ko za a yi san zuciya ba zai yawa ba saboda haka wanda ya rike ya san dama ai ba daidai bane a baka abu ka raba mutane kuma ka rike
To a Usman Garkuwa yace tsakanin daukar nauyin tafsiri da kuma cewa wanne ne ya kamata mutum
daukar nauyin tafsiri yafi cewa domin da ba dan tafsirin bai zaba maka bayanin cewa ba dan ba tafsiri kai abin lalacewa ji abincin da zaka ci yanzu kai kashin san anjima da ayar da za ka gaya maka tai shekara da shekaru kana tunano ta kana aiki a in ba ai ta dauki tafsiri da yawa a watan nan ba ma ina jin wallahi matsala za a samu don masu tafsirin nan su za su ta lallashi tunda muka zauna a nan gurin dukkan mu nan ba ma'aikatan gwamnati ta samu wani abu mu muke yi bi sabilillahi amma fa muna ta magana ne akan yadda za a samu zaman lafiya yadda za a taimaka yadda za a kaza yadda za a yi kaza to da ba dan ka ba mu wannan awa biyun ba muna wannan bayanin ba ta kaka hazama za su ji wannan falalar haka akwai wasu yan boko aqida suka yi suna cewa da a dauki nauyin tafsiri da a ciyar sai mu ci ai tafsiri shi ma amfani ne da zai fito daga mutun ya tafi ga jama'a kuma ya raya musu ruhi kuma ya kwantar musu da hankali kuma a wajen tafsirin nan ne muke zuga mutane su ciyar kaji wani ya ce maka mallam na dauki nauyin mutun kaza wani ya ce zan musu dinkin sallah duk ba da tafsiri ne ake ta karbo kudi ake raba ma rayuwa in ba a sa tafsirin mu taya za mu waye da mutane kai su wannan aikin ai wannan wallahi hudduni ai ba a tafsiri ba za a zafura da mutanen su yi muku ba muka daina tafsiri muka dawo muka shiru to ba zai ga yawa masu kudin su ba ku wa ko zai coordinating din a bayar so da haka mallam dauki nauyin tafsiri kuma mafi yawa masu daukar nauyin tafsirin su ne dai masu ciyarwa ba wanda zai ce wai iya kudin sa kenan zai dauki babu wani mutum da zai ce wai ina da 100 kun dauki nauyin tafsiri ko in ciyar mallam duk wanda kaga ya dubba da 100 an sa karatun tafsiri to yana da miliyan 10 a gida su ne masu ciyarwa su ne masu daukar nauyin tafsirin wanda kaje yana wannan magana shi fa ba tafsirin yake dauka ba cewa yake ba dan bayan fage ne kawai eh fatawa kawai yake yi so da haka mallam ka bari a ci gaba daukar nauyin tafsiri masu tafsiri kuma su ci gaba daukar nauyin wayar da kan mutane akan su ciyar duka biyun muna bukatar sa wannan giza'ur ruhi ne wannan giza'ul jisadi ne
wato a dauki nauyin tafsirin kuma a ciyar
na'am amma da zaka ce 100 kawai na mallaka dan dauki nauyin tafsiri da in ce sai mu ci a kai ka ci inda iya kudin ka kenan to kan ma ka ce kai ka ci
kai ma ci da kuma
yanzu kai duk masu daukar nauyin tafsiri a nan gidan akwai wanda ba zai iya ciyarwa ba akwai wanda iya kudin sa kenan daukar nauyin tafsiri to dan me zai wannan maganar ai da irin wannan ƙara ka ce misali ko ma da mutane suke cewa an ba yan bar kaza an ba wani kaza an ba duk da kaga an bashi lokacin sa ne a bashi wahala yayi aka bashi abinda muke cewa gwamnati ta saka kudi a inda ya dace in wannan lokacin ya zo a saki kudi a bude boda ai sauki a rage farashin kaya mutane su iya siya ai yanzu ba wai kayan ne babu fa a kasuwa ba abinda za a siya ne babu in ka je da wani cike take fal in ka shiga nan kasuwa ku cike take fal da abinci kudin da za a siya ne babu ka kaga abinda ake bukata ko dai a samu kudin da za a siya ko kuma abincin yayi arhar da za a iya siya Allah ya kawo sauki
Abidu daga kasar Jamus yace a jawo hankalin matasa su ma suna da rawar da za su taka
to ga mal ga uban matasa nan
doctor
ka jawo hankalin matasa
kuma da ma yace akwai sako ma yace ka duba
eh ka duba yace a tura ma sako ka duba sai ka bashi amsa to ka ja matasa wai matasa suna da kuɗi
akwai kuɗi a hannun matasa ko
to alhamdulillah gaskiya ne abinda dan uwa Abidu ya faɗa daga kasar Germany Allah ya saka mai da alkhairi dan uwa ne mai bibiyan maluma da karatuka Allah ya saka mai da alkhairi kai ma kana cikin su wanda ya kamata a ja hankalinka cewa ka taimaka ai kwarai da gaske ai da yawa akwai daidaikun yara matasa da zaga suna kasashen waje su wasu sun gama karatu suna aiki yanzu kamar bari amfani da wannan dama kwanan nan dan uwa Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya tura ni naje wani gari Kunya
to har kai ma wata yarinya Kunya ba a ji ko
to wannan dai ba shi yake wala Abdulrahman bil munasaba shine shi Sheikh yake bani labarin cewa wani ne matashi likita yazo ya gina Islamic Center a Kunya yake yin uniform wa yara a Kunya ya gina masallaci yake ba da ilimi wannan fa matashi ne karatu ya je yayi a wata ƙasa ya samu aiki yake turo abin da Islamu abin ya dauki hankali na sosai ya burge ni kenan shi kadai to kage wannan yana nuna mana cewa ashe akwai daidaikun matasan mu wasu da suke waje wasu da suke gida Allah ya hore musu ya kamata su rinka barewa shi ai a Germany yake da haka maganar da akwai irinsa ne wanda Allah ya rufa musu asiri ku rinka antewo dukiyar da kuke da shi da daloli da kuke da shi da abubuwa da kuke da shi na alkhairi kuna turowa ana ciyarwa kuma muna da matasa waɗanda suke nan muna tare su a Najeriya Allah ya hore musu kusan yanzu binciken da ake yi matasan masu kuɗi a Najeriya ai inda tsabar tsagwaran kuɗi ne a ƙar to zaka ga ba lalle ma tsofaffin masu kuɗin nan su fisu ba sai dai su fisu da kadara yawan kadarori amma tsabar kuɗi ruwa kuɗi da ake da shi to yaran mu nan matasa suna da kuɗi ƙwarai da gaske kuma gaskiya ne ya kamata a ji hankalin su kamar yadda kowa da kowa ma shari'a ta dora masa ya ciyar ya taimaka ya agaza amma wanda yake lokaci na samartaka to yi kokari yayi amfani kamar yadda yazo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shababaka yace shababaka qabla haramik kai amfani da samartakanka kafin tsufa ya same ka wa ghinaka qabla faqri annabi yace kai amfani da wadatanka kafin talauci ya same ka akwai yaran da zaka suna da kudade da yawa gaskiya amma basu shahara cewa masu kudi bane ba wasu ma sun fi masu gidajen su a kasuwa kudi dan haka akwai bukatar lalle ku taimaka Allah ya baku ikon taimakawa kuma Allah ya tallafa muku
da a ce shi Abidun zai tambaye ka me ya kamata yayi wajen taimakawa da dukiyarsa a wannan yanayi da ake ciki ne zaka ce musu
yanzu misali kamar yanzu Sheikh Amin Daura yana ta bayani ai bayani ne wanda na zamani yanzu misali ga malami shahararre yana da'awa yana karantarwa kuma kaji irin hanyar da ake yi duk idan an zo ana yi dinnan ana yin committee wani watakila zai iya turo kudaden sai ce malam ga kudi na dala dubu kaza ina so a ciyar mun da mutum dubu kaza a Ramadan kaga yana da aminci misali malami ne mai da'awa shahararre kuma yana wannan aikin ko ya bayar ko bai bayar ba dai ana yi to kaga irinsa sai samu ta hanya ko ta hanyar malamin ko ta hanyar wata kungiya sananniya ko ta hanyar wani dan uwansa da ya aminta da shi sai ya sa amma su malamai suna da alaka da masallatai suna da alaka da almajirai suna da alaka da kungiyoyin marayu suna da alaka da sauransu to kaga misalin idan mutum ya turo za a yi wannan hidimar kuma har ma a dauki hoto kamar yadda malam din yake faɗa ya dauki hoton kuma ya aika masa yayi ta kuka yana zubar da hawaye to irinsu wanda zai ce ai ni ba a Najeriya nake ba ya zan yi sai a bashi aka wannan ba sai tura kudaden kuma za a yi masa aikin kuma a buga masa da rahoto a daukan masa hoton ma ya ga iya adadin mutane yanzu barancan akwai wanda ya bada taimakon sa shi ma ga wani ya bare shi shi abin da yake so a neman masa mata iyayen marayu da mazajen su suka mutu mutum 100 a tambaya masa nawa ne dealer atamfa guda 100 duka dealer atamfa guda 100 nan malam a baran ba ta wuce 200,000 da wani abu ba ko 180 da wani abu ya turo da kudin ba fa a Najeriya yake ba
daga waje
yake eh yace wannan matan da suke zama wajen karatu duk wacce take mijinta ya mutu ya bar mata marayu to ana taimakon marayu shi kuma ya dauki nauyin zai mata dinkin sallah sai da aka jera tsofaffi ko in ce matan aure da mazajin suka mutu mutun 100 kowa aka dauki a tamfa aka bayar sai aka tura masa ya gani da ya gani kuma sai ya ce to waɗannan matan malam ga 5,000 kowa a bata je ta dinki malam duba hanyoyin taimako na zamani da haka mutane in suna so za su iya taimaka malam Abdulrahman Allah ya ba su ikon taimakawa
assalamu alaikum wannan ta ce ta je Saudiya ta yi addu'a akan mallakar mulki kuma yanzu addu'a ya dame ta karamakallahu ya zati ko ma za ta saki ko kuwa ta ce yanzu soyayya da mijin yake mata yayi yawa
to ni ban taba jin ma wacce ta ce wai soyayya ta yi wa a rage mata da suke neman soyayya na ruwa a jallo kuma ke yanzu ma ai sata amsa kika ba wa ragowar mata cewa an je umara an yi addu'a soyayya tana ci ai mun yi ban taba ganin ma inda soyayya ta yi wa ake nema a rage ta ba abinda kawai zan baki shawara shine ki ji tsoron Allah ki zama mijinki idan ya karkato zuwa gare ki to ke kuma ki amfani da wannan dama wajen ziga shi ya rike iyayensa ki ziga shi ya rike dangin sa ki ziga shi ya aikin alheri wata in ta samu dama sai ta karkatar da mucin zuwa ga danginta da ƴan uwanta da iyayenta ta raba shi da iyayensa da danginsa da ƴan uwansa da makota su zama masu cin moriyarsa da amfanin sa danginta ne da ƴan uwanta da iyayenta da ita da ta ga iyayensa da danginsa da ƴan uwansa da shi sai ya zama cewa bai amfana dukiyar ba to mutum saboda wannan soyayya lokaci gare ta komai zakai ka yi shi kamar da sayyidina Umar yake cewa la yakun hubbuka talafan wala buguduka kalafan la yakun hubbuka talafan wala menene kalafan wala buguduka talafan yace kada ka yi soyayyar da za ta kai ka ga halaka ka kuma wato ka kauce gona da iri a kiyayya ka kauce gona da iri a soyayya domin menene wato habib habiba kamar haunan ma kamar da sayyidina Ali yake fada ba ana jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka so masoyinka da sauki kwarai ka ki makiyinka da sauki kwarai wata ce ga makiyin ya koma masoyi masoyin ya koma maki so ba a son zurfafawa komai ya wuce in ba san Allah ne ake ashaddu hubban lillah masoyayya ka ga wani mutum mace ko ga namiji a dinga yin ta da tsari so da ka tunda yanzu Allah karkato da zuciyarsa ai koma biki addu'a ba wata ran za ta juya tunda ba wani abu na permanent da zai zama dindindin amma yanzu ki amfani da damar da Allah ya karkato maki da shi zuwa gare shi wajen dora shi akan alheri ce ne taimakawa danginka taimakawa ƴan uwanka ya aikin musulunci je ka duba mara lafiya ki masa abubuwan da lokacin da ya dawo hayyacin sa soyayya ta ragu ya ga cewa ashe matarsa ta dora shi aka tayi amfani da wannan soyayya ta dora shi akan abin da zai masa amfani duniya da lahira amma babani bani bani ba
to aka maka lafiya masu neman number waya ka zai da su
ai kai zaka tattauna da su ka san waya ta dama tana nan da mutum yayi sacin zai same ta internet ba ma sai ka ba mutum ma dan mutum ya sa Google yanzu ya sa lambar mallan da waya zai ganta gata nan mu lambar mu ai ba ma boye ta akarmakalla saboda mutane dama mu na mutane ne yanzu mun yi wakafin rayuwar mu kai da mutum ta al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin mu iyalan mu ma sun yadda sun hakura in sun gamu shikenan ba su gamu ba sun san mun tafi wa da'awa ne ba inda muke zuwa wa'azi ne tsallakacin shigaccen 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 wata ran na shiga wani gari na ga irin abubuwan da aka samu na alheri sai Mala Abdullahi gaice shi ce mu ya garin nan na ci akwai alheri ya zagaya ta can ya tafi can wajen wane ne irin nan yankin nan na can ta zagaye wannan na Kaduna cika ma eh wajen
riga ka
yan wajen kafan can can wajen abinda ashe kai gurin naka yake baka amma na ce ba yanzu ba ka samu lada ba eh alherin kenan zo mi ta tafiya haka za mu ta rayuwa har zuwa lokacin da Allah zai dauki ranmu wa abudu rabbaka ta yati ya kalliki tunda Allah ya hode maka kaje kai wa'azi ka karanta ko mutun ɗaya ne zaka tafi wata ƙasa ko wani gari dan shi wallahi ka tafi yaki fa aka zo fa Annabi alayhi salatu wassalam ya tura sayyidina Ali da tuta zai shiga Khaibar yaki fa zai amma sai ce lai an yi hadiyar Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humur na'am humur na'am wato kamar ka ce irin manyan manyan jifa-jifai ko manyan tireloli cike da kaya a cika maka duniyar nan da su to kare Allah ishiri mutum ɗaya da yana kuskure ya gyara ko ba musulmi bane ya musulinta ko kuma yana wani kuskure ko bai fahimci wata matsala ba sakamakon zuwan ka ya gane wannan matsala ya aiki da ita Allah ishiriyar da shi shari'a amma ya musulinta ko shari'a khassa akan wata matsala ko ta aqida ko ta ibada ko ta mu'amala ko ta akhlaq ya gyara wannan abin da yake na kuskure ko a sallarsa ko a lullarsa ko a tsarkinsa ko a zamansa da iyalinsa ko a tarbiyyar yayansa ko a mu'amalarsa da makota ka bashi wata shawara ya amfani da ita yafi a cika maka ashe wannan abin da ake ta zurga zurga a karantar da mutane kowa ya nemi lamba ta ka bashi kowa ka bashi wanda sai dai matsalar daya in mutun na dauka na da lokaci in bai ji na dauka ba wani abin nake yi kaga mai yanzu kira ake tai kaga ban dauka ba kuma yanzu ga kiran nan ya taru kaga ba da yanzu kaga haka mai yanzu ne yake kira kaga bazan dauka ba saboda program muke yi to saboda haka masu kira su dinga hakuri in sun ga ba mu dauka ba wani abu muke yi amma in dai ba ba komai to ba mu da wani aiki da yafi muku hidima a addinin musulunci yanzu nan kaga kaga nan ka duba me su dinda ba karanta bane 4479
text message
nan kuma kaga WhatsApp ne bari kaga WhatsApp 10,000 da wani abu wanda ba karanta ba to yanzu kaga wanda bai sani ba sai ga kamar da ganga aka dauka kawai sai ka gani kaga 10,499 to ka gani to kafin ka karanta wani wani ya shigo kafin karanta wani ya shigo sai ka bar na ƙasa ka karanta iya waɗanda suka samu na sama wani ya riga ya tafi kenan shi ma ya gaji ma wata iran ka bude ma ba zai bude ba wani kuma ya tashi yanzu wata da ta tashi tamboyi gare ta sai ta episode 1 episode 2 episode 3 kowanne minti 15:55 ta guda 10 yanzu dan Allah ya zan yi in iya sauraron minti 15:55 episode har guda 10 akan matsala da na bude na farko na ga duration din wajen minti 15 na kalli nabi ma na ga ka sai nace to yanzu wannan to ya zan yi kuma ni nace da naga tafe dogo mu ga nace turo a wasa da ta tashi ashe maganganun nata masu yawa ne so ku yi ta hakuri da mu ta hakuri da ku ba mu da wani aiki da yafi mu yi musulunci hidima fatan mu Allah ya karba in kun same mu ayi in kun ji mu shiru to wata kila mun dan kwanta bacci da ko mun shiga cin abinci ko muna irin waɗannan program din
Allah ya saka mu haili kuma kallon nasiha ka ta karshe kafin mu tashi
to ni abin da zan faɗa abu na karshe kamar yadda shiga yi bayani malamai na addini masu da'awa sun ba da lokacin su tsakani da Allah waqafi saboda Allah abinda ake nufi malami ya ba da rayuwarsa ya ba da lokacin sa ya karantar da safe ya karantar da rana ya karantar da daddare suna iya kokarin su wajen wayar da kan mutane to mutane su rinka yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya da nisan kwana da za su ci gaba da kulawa da wannan kuma gwamnati yana da kyau ta san tasirin malamai a cikin al'umma da yanda suke taimakawa wajen kwantar da hankalin mutane da ainihin wato nuna musu hanya ta daidai yanzu yadda kasar nan ta take cikin zafi take cikin damuwa ina tabbatar maka malam wallahi tasirin da malamai suke da shi wajen bawo mutane hakuri wallahi ya taimaka kwarai wajen zaunar da kasar nan lafiya ba ai hargitsi ba amma abin da dai ba kamar maki shine da yawa wasu basu ma san ya ake ciki ba yanzu misali ka duba babban masallaci na Abuja na An-Nur ana tawazzuka kusan kwana 10 ana tai malamai ana ta kira duk kasar nan gaba daya duka dai ana tawazi ne ana yi mutane bayani ku yi hakuri a kwantar da hankali ita kuma gwamnati ana dora ta akan daidai to kaga wannan in ya nuna wannan yana nuna cewa akwai tasirin malamai wajen samar da zaman lafiya a kasar nan da kuma taimakon da suke wa kasar ita kanta wajen kwantar da hankalinta wanda bai kamata gwamnati ta ignoring wato amfanin su da tasirin su ba sannan su kuma al'umma sani cewa malamai iyayen su ne malamai ababan tafiyan su ne abokan tafiyan duka duba abin da Malam Amin Daura yake faɗa cewa a ba da lamba sa ga kowa yanzu akwai gwamnan da zai zo ya ce a ba da lamba sa ga kowa amma kuma mutane suka zabe shi kuma an zabe shi don yin aikin mutane ne to kaga in ka duba wani lokacin aikin da malamin addini yake zuwa yake da yadda yake bada kansa ba lalle ne wani dan siyasa zai wannan ba ko chairman local government bai zai zo ya ce ga lambar sa kowa ya kira shi ba amma ka duba cewa yafi a internet a shiga kawai a danna daurawa za a ga lambar sa to haka kuma duk malaman nan zaga dare da rana kiran waya tattaunawa matsaloli an baro can an koma nan to gaba ɗaya rayuwar malamai ta ginu ne akan hidimar addini da haka ku kyautata musu zato ku rinka yi musu addu'a ta alkhairi kuma ku rinka musu fatan alkhairi Allah ba su lafiya da nisan kwana kuma Allah ya zaunar da kasar nan lafiya zaman lafiya shugabanni kuma abinda ake tsoratar da su da abinda ake kwadaitar da su a sassautawa al'umma muna kira a sassautawa mutane a taimakawa mutane gwamnati ta yi wani abu da lalle za a ji cewa kiran da ake yi ta amsa yanzu malamai sun kira sun ce ayi hakuri yanzu mutane da yawa suna mana fata zamu je zanga-zanga zamu yi kone-kone zamu faffasa abubuwa zamu yi kaza duk wani malami ne suna kasan nan abin da yake nuna wa mutane cewa ba dabi'a ce mai kyau ba in ka kona garin ka kona in ka kashe dan uwan ka kashe to amma ita kuma gwamnati ya kamata ta ji shawarwarin da malamai suke gaya mata a saukaka a bude bodan nan a kawo abinci a saki kudi a kawo abinci ita ma ta bada gudunmuwar ta to wannan shine zai nuna cewa gwamnati tana jin kiran da ake mata amma malamai sun hakurkwartar da mutane an ce su yi hakuri su yi hakuri ke kuma gwamnati an ba ki shawara kuma kun yi shakulatin bangaro ba ku yi babu wani tasiri a ciki ba da dadi sai mutum ya ga kamar ana sare gwiwarsa ne kamar wato infact din malaman kokarin da malamai suke na samar da zaman lafiya da kwantar da hankalin mutane da samar da kwanciyar hankali kasa kamar gwamnati bata aiki da wannan abun sai kadan daga cikin su ni wannan ni ita ce shawara ta kuma muna fatan Allah ya sa albarka a cikin da abin da ka faɗa Sheikh Amin Ibrahim Daura da ya haskaka mana wannan guri Allah ya bashi lada kuma Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya ƙara masa lafiya kuma Allah ya ba mu nasara kan abin da muka sa a gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ga mai bukatar wannan zama da muka yi kamar da aka bibiye mu a shafin Facebook na tafarkin magabata akwai kuma YouTube din tafarkin magabata TV sannan ga mai bukata a tura masa a WhatsApp yana iya yin amfani da wannan lambar waya 08067443973 zama mai meta 08067443973 sannan kuma akwai line Telegram dausayin musulunci DITV dausayin musulunci shi ma insha Allah ta'ala za a tura wannan karatu da su malamin suka yi muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda da ya yarda shi muka wannan zama na awa biyu sannan muna godiya ga malaman mu guda biyu da suka ba mu lokutan su awa biyu Allah ta'ala ya saka musu alkhairi muna kuma godiya ga mai daukar nauyin wannan shiri Alhaji Dr. Huza Yashe shi ma Allah ta'ala ya saka musu alkhairi a madadin su da kuma dukkan wanda ya taimaka da waɗanda suka rako malaman mu irin su shi doctor da sauran yan rakiyan su malam gaba daya muna roƙa ma malam muna roƙa ma kowa muna ma kowa addu'a Allah ta'ala ya sa a cikin mizani Allah ta'ala ya maida mu gidajen mu lafiya baki ɗayan mu a madadin kowa da kowa da kuma jami'in shirin Abdul Malik Baba Ahmad yadda na shirye shirye na kuma gabatar da shi a ƙarƙashin sashi al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma radio Abdulrahman Bashir Adam nake cewa assalamu alaikum